wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa wata sabuwar shirinmu na yau. Ina fata ana cikin koshin lafiya, ana kuma shirye da tare da iyali domin mu yi wannan hidima da Ubangiji ya danka a kafadanmu domin mu yi. Sai a yi ƙoƙari a nemo ‘yan uwa da abokan arziki domin su ma su samu wannan albarku. A shiri na yau, Pastor Yohana Dangana yana shirye da fili domin iyali. A fili domin su ja da Pastor Dauda Jonathan shi ne zai bishe mu a wannan mako. Mai sauraro, Ubangiji na shirye da albarku domin mu a wannan shirin. Sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakariya. Maraba da zuwa shirin na yau.
Mai sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan shiri mai albarka, shiri na domin iyali. Kan maganarmu a yau shine Ishaku da Rebeka, iyali wanda suka san amfanin addu'a. Kashi na biyu. Sunana Pastor Yohana Musa Dangana. Bari mu yi addu'a. Ya Ubangiji, muna roƙonka ka taimake mu. Mu kasance iyalai masu addu'a. Mun roƙe ka a cikin sunan Yesu Mai Cetonmu. Amin. Za mu karanta cikin littafin Farawa Sura 25, aya 19 zuwa 21. Waɗannan kuma zuriyan Ishaku ne, ɗan Ibrahim. Ibrahim ya haifi Ishaku. Ishaku kuwa yana da shekara 40 sa'an da ya ɗauki Rifkatu, diyar Betuel, Basuri na Padan Aram. Kanuwar Laban Basuri ta zama mata tasa. Ishaku kuma ya roki Ubangiji domin mata tasa, gama bakarairiya ce. Ubangiji kuma ya karbi roƙonsa. Rifkatu kuwa mata tasa ta yi juna biyu. Babban asakala na farko da Ishaku da Rebeka koko Rifkatu suka samu shine rashin haihuwa. Wannan damuwa ya faru da babansa Ibrahim, amma saboda addu’a da dogaro ga Allah da bangaskiya, Allah ya ji addu’an babansa har aka sami shi Ishaku ɗin. Yanzu bayan da Ishaku ya yi aure, ya kasance da mata tasa Rifkatu sun yi shekara da yawa ba su samu haihuwa ba. Menene za su yi? Littafi Mai Tsarki ya ce, sai Ishaku ya yi roƙo ga Ubangiji. Ubangiji kuma ya ji addu’ansa da matarsa. Sai ana zama ƙwaram, sai Ubangiji Allah ya ba su haihuwa, ya ba matarsa ciki. Wannan cikin kuma ‘yan biyu ne ta samu. ‘Yan uwana maza da mata, iyali wanda sun san darajan addu’a. Ishaku ya sani cewa Allah shi ne babban magani. Domin yanda kai kake, haka za ka so ɗanka ya kasance. Babansa Ibrahim ya je wurin Allah ne cikin addu’a. Allah ya ba shi haihuwa na Ishaku. To ya girma da ubansa, na ba da gaskiya uban ya ba shi labarin wahalan da shi ma ya sha. Domin iyaye, haka ne muke yi a yau. Mukan ba ‘ya’yanmu labari na lokacin da muke tasowa, na asakalan da muka samu a rayuwa, da abin da Allah ya yi mana. A zamanin da ba Littafi Mai Tsarki suke da shi kamar mu ba. Duk abin da obanninmu da kakanninmu suka yi a da a cikin Littafi Mai Tsarki, suna yi ma juna ne kamar tatsuniya. Haka nan ne Adamu ya gaya ma ‘ya’yansa, Kainu da Habila da Set, ya ba su labari na halitta, yanda Allah ya halice su. Allah shi ya gaya ma Adamu, ya ce ma Adamu, ga yanda na halice ka, ga yanda na halici dabbobi, ga yanda na halici mace, ga yadda na halici kowane irin halita. Adamu kuma shi ya merwa ƴaƴansa da wannan labari. ƴaƴansa ma sun merma ƴaƴansu. ƴaƴan ƴaƴansu ma haka. Haka labarin ya ci gaba. Ada ba litafi mai tsarki suke da shi ba. Ba suna da wani takarda ne na rubutu ba. Amma uba yakan gaya ma ɗa, ɗa ya gaya ma wancan, wancan ya gaya ma wancan. Haka ne. Na ba da gaskiya Ibrahim ya gaya ma ɗansa Ishaku irin wahalan da shi ma ya sha na rashin haihuwa. Da kuma yanda ya yi har suka samu nasu haihuwan. Shi ya sa Ishaku shi ma da ya zo ya samu irin wannan damuwa bai yi wata-wata ba ya bi dabaran ubansa. Bai je gun boka ba don ubansa bai je gun boka ba. Bai je ya yi wani wahala ba. Bai aure wata mata ba domin ya sani ubansa ya wahala da mata na biyu nan da ya aura. Shi ya sa yau zaka ga yara sun yi wani magana ta kuskure, wai ni zan gaji ubana. Tunda ubanka ya yi auren mata biyu ko uku, kai ma ka ce zaka auri mata biyu ko uku. Ishaku bai yi wannan kuskuren ba. Domin ya san wahalan da ya kawo cikin gidan ubansa, Ishaku bai bi wancan kuskuren ba. Abu mai kyau da ubansa ya yi shi ne ya bi. Saboda haka ‘yan uwa, bari mu kasance da koyi ga abin da muka ji mai kyau a wajen iyayenmu. Littafi mai tsarki ya ce, zan kama ‘ya’ya da muguntar ubanni. Abin da kai ka yi in ba Allah ya kyauta ba, yaronka zai yi, ko kuma jikanka zai yi. Abin da ya faru kenan. Ibrahim ya yi addu’a domin Allah ya bashi ɗa, kuma Allah ya bashi. Shi ya sa da ɗansa Ishaku ya zo ya fuskanci irin wannan damuwan, bai yi wata-wata ba ya bi dabaran ubansa addu’a. Da suka yi addu’a, sai Allah ya ji addu’an Ishaku, sai matarsa Rifkatu ta samu ciki, cikin nan kuma ‘yan biyu ne. Jama’a mu ce amin. Wannan ya nuna mana cewa Allah mai jin roƙo ne, Allah mai jin addu’a ne. In mun shiga cikin damuwa, maganin damuwanmu addu’a. In mun shiga cikin ciwo, maganin ciwo addu’a. In mun shiga cikin baƙin ciki, maganin baƙin ciki addu’a. In mun shiga cikin rashin haihuwa, maganin rashin haihuwa addu’a. Ibrahim ya sa wa yaronsa gurbi mai kyau. Shi ya sa yaronsa ya bi. Saboda haka ‘yan uwa, ina roƙonmu mu bi gurbi mai kyau na iyayenmu. Wannan zai ba mu kyakkyawan tarbiyya mai kyau domin ‘ya’yanmu. ‘Ya’yanmu za su bi hanyarmu idan muka yi hanya mai kyau. In ma mun yi mummunan hanya ne, yaranmu za su bi. In kai mashayi ne, yaronka zai sha. In kai mai auren mata da yawa ne, yaronka zai yi. Sai dai ko in Allah ya taimaka, addu’a ne kaɗai zai sa kuma a taimaka. Saboda haka ina roƙonmu ‘yan uwa, mu zama iyalai wanda za mu dogara da addu’a a ga Allah. Muna cikin addu’a, ya Ubangiji, muna roƙonka ka shigo cikin iyalanmu, ka taimake mu domin mu kasance masu jin maganarka. Mu ba ma ‘ya’yanmu gurbi mai kyau a cikin sunan Yesu Mai Cetonmu. Amin.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne AWR Sashin Hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Lokaci ne da zamu saurari waka na ‘yar uwa Precious Jura. Bayan wakata zamu saurari Pastor Dauda Jonathan da Fili don sujada. Mai sauraro, kar a yi nisa da akwatin rediyo. Thank you.
Mai sauraro, barkan mu da warhaka. Ni ne mai suna Pastor Dauda Jonathan Tanko. Za mu yi karatu mai Zabura sura 139 ayatasa 13-14. Gama kai ka sifanta kayan cikina, ka harhada ni cikin cikin uwata. Zan yi godiya gare ka, gama kirata abin ban soro ce, abin al'ajibi ce kuwa ayyukanka suna da ban al'ajibi. Wannan ma raina ya tsane tsarai. Kan magana asirin kasancewar mu a cikin duniya, mu yi addu'a. Ubangiji, mu yi godiya domin alheri wanda ka nuna mana a wannan sa'a. Za mu yi magana cikin kalmarka, ka bayyana mana asirin kalmarka. Koya mana mu gane azancin kalmarka domin ta jagorance mu zuwa nasara. Albarkacin jinin Yesu shine mai cetonmu. Amen. Sau da yawa mutane idan sun samu kansu cikin duniya, ba su kan yi tunani ina ne mun fito, ina ne za mu, menene dalilin kasancewar mu cikin duniya. Kamar yara, idan yaro ya samu kansa cikin duniya, yakan ga shi ya zo ne domin ya ci abinci kawai. Idan ka raba shi da abinci, to yana gani zuwan shi duniya ba shi da amfani. Shi yasa zuwan yara cikin duniya ba abinci ne kawai ba. Abinci yakan taya mu ne idan mun samu mun ci, ya ba mu damar yin wayansu abubuwa. So domin haka, mutane sau da yawa idan sun samu kansu cikin duniya, ba su kan yi tunani ina ne mun fito, wa ya kawo ni duniya, don me ma ina duniya, sannan a ina ne nake, menene rayuwa ya kunsa game da ni, ina ne ma karshe na za ya kasance. Mutane ba sa wannan tambayoyi. Shi yasa da zaran mutane sun samu kansu cikin duniya, suna gani to dama ne wanda na samu domin in tattara kayan duniya. Wannan ba shi ne kawai ba, mai Zabura yana gaya mana cewa kasancewar mu a duniya wani ne ya yi dalili. Allah ne ya harhada kasusuwan cikina, ya sinfanta ni daga cikin cikin uwata, shi ne kuma ya sa zan yi masa godiya in ɗaukaka sunansa, domin raina na sane da wanda ya yi ni. Ashe kasancewa mu a cikin duniya domin mu yi ma Allah ne sujada, ya wuci karfin kawai ka tara duniya, wanda da kai da duniyan wata rana za ku lalace. Shi ya sa mai Zabura 39 nan aya 6 yana gaya mana, idan mun damu da duniya ne kawai, to mutane sukan tara kayan duniya wanda ba su da tabbaci ma wane ne zai more su. Shi yasa idan mun duba a zamaninmu na yanzu, wadansu sun sha wahala sun tara kayan duniya amma ba su mora ba. Wadansu sun sha wahala su yi ilimi sun tara kayan duniya, wadansu ne suna mora. So domin haka, kasancewar mu a duniya domin mu bauta ma Allah ne, domin mu samu makoma mai kyau. Za mu yi karatu cikin littafin Romawa sura 8 aya 6. Yana cewa, gama himmantuwan jiki mutuwa ce, amma himmantuwan ruhu rai ne da lafiya. Amin. Wato, idan mun samu kanmu a cikin duniya, muna tattalin abin da zai biya bukatan jiki ne kawai. Littafi mai tsarki cikin Romawa yana gaya mana cewa karshen shi halaka ne, karshen shi mutuwa ne, domin duk wani daraja da muke gani na jiki ne ba shi dawama ba. Amma idan mun saka hankali ga wanda shi ne ya sifanta mu, shi ne ke da makoma mai kyau, wato Allah kenan, idan mu yi ma Allah sujaida, za mu samu raina har abada a karshe. Akwai bege a karshe. Shi yasa da wannan lokaci muna so mu gaya ma mutane cewa kasancewar mu a duniya kawai ya wuci karfin tattara kayan duniya wanda za su kai mu ga halaka, karshen su lalacewa ne. za mu tana ma ba mu san waya mora ba. A dalilin haka muna so mu gaya mutane cewa mu koma domin mu yi ma Allah sujaida. Idan haka ne yaya za mu yi masa sujaida? A yaya ne za mu gane shine ya kamata a bauta masa? Shi yasa litafi ruya ta Yohanna 14 aya 6 zuwa 7 yace naga wani malaika yana firiya a tsakiyar sararin sama yana da shelar bishara ta har abada wanda za a yi ta ga mazamnin duniya ga kowace irin kabila da harshe da al'umma a gaya ma duniya cewa lokaci yayi da zamu bauta ma Allah lokaci yayi da wanda zamu yi masa sujjada shine wanda ya halice ka yayi dukan duniya ka tambayi kanka ina ne mun samu tushen sujjadan mu idan sujjadan ka ba Allah ne kake bauta mishi ba wanda ya halici sama da kasa da teku da dukan abin da ke ciki ba baka san wanda kake mishi sujjada ba don me muna son mutane su san wannan shi yasa Allah cikin litafin farawa sura 2 aya 1 zuwa 3 yace ubangije da ya gama halitan dukan duniyan nan ya huta a ranar asabar ya tsarkake ta so asabar shine wanda ubangijin Allah ya bamu domin mu tuna da shi mu yi masa sujjada ya fada kuma cikin littafin fitowa sura 20 aya 8 ka tuna da wannan asabar domin ka kiyaye da sarki cikin kwana 6 zaka yi dukan aikin ka amma ka gama a ranar ta 6 ka huta a ran asabar wato ran ta 7 so Allah ya bamu kwanaki daidai har zuwa 6 domin mu tsantsance yanda zamu bauta mishi mu yi masa sujjada sau da yawa mutane sukan ce ba su san wani rana ne na fare ba wani rana ne na biyu ba shi yasa a cikin littafin mata sura 28 aya 1 idan ka karanta yace a ranar ta fare washi gari asabat an fara rana ta fare wato ashe bayan asabat ranan da yana biye da asabat shine rana ta fare zamu fara kirgen mu rana ta fare daga ranar lahadi an kira lahadi rana ta fare idan ka fara wannan kirge zaka samu asabat shine wanda zaka yi ma Allahnka sujaida domin kara maka nasosi ka tafi ka karanta litafi Yohanna sura 20 aya 1 zuwa 2 litafi Luka sura 24 aya 1 zuwa 2 idan ka karanta zaka samu karin haske game da yanda zaka fara kirge na ranan mako mai sauraro na ba da gaskiya kasinci wani abu da zai baka masomi na yanda zaka bauta ma wanda ya halice ka da wanda ya halici dukan duniyan nan Allah ya maka albarka yayin da zamu yi biyayya da waɗannan kalmomi mu yi addu'a ubangiji mu yi godiya domin shugabanci da kai mana game da asirin kasancewa mu cikin duniya kai yarda shi mai tsauraro ya sinci wani abu da za ya taimake mu daga wannan rayuwa har rayuwa mai zuwa mu yi wannan addu'a albarkacin jini Yesu shine mai ceton mu Amen.
Ko kana ɗaya daga cikin mutane da yawa a yau da suka kasa tabuka komai a rayuwarsu domin a ganin su su ba komai bane. Kana ganin kanka kai baka da matsayi, iyayenka ba su da wani matsayi, su ba attajirai bane, kai ba a san da zamanka ba. An raina ka wataƙila saboda addininka, saboda jintsinka, saboda ƙabilarka. To wannan ba daidai bane. Domin Allah ya saka wa kowane dan adam baiwa a cikin rayuwarsa da zai iya yunkuri da ita domin ya zama albarka ga dukkan duniya. Idan muka dubi rayuwa akwai mutane da yawa da aka san da zaman su a yau a cikin duniya. Misali a kasar America akwai wani dan dambe mai suna Muhammad Ali. Sa'ad da yake girma an rika rena shi domin shi bakar fata ne. Amma Muhammad Ali ya yunkura yayi aiki tukuru ya zama dan dambe shahararre da aka san da shi a dukkan duniya. To ba dai lallai sai kai ne mafi ilimi a cikin ajinku ba ko kuma kai ne mafi kyan gani a cikin abokanka ba ko kuma ka fito daga gidan attajirai ba ba lallai sai kana da waɗannan kannan ka zama mutum mai muhimmanci a rayuwa ba idan muka dubi mutum kamar Mamman Shata abin da yasa ya shahara shine kalangunsa dan maraya kuma yana da kuntuki Jeje Okocha Kanun uwan ku an san da su saboda kwallo ne akwai wani ma mai suna Ikenga shi an san shi da aikin hoto ne Akwai mutane da yawa sun shahara saboda aikin noma ne wasu sun shahara saboda aikin farauta. Idan kai direba ne ma wata kila ana sanin ka domin ka iya tuki da kyau. Wasu bisa ga wakar da suke yi ne aka san da zaman su. Saboda haka ka dubi kanka a yau, ka san cewa akwai abin da zaka iya bawa duniya, duniya kuma ta albarkatu ta gurin ka. Sa'annan ta wannan zaka samu hanyar more rayuwar ka kai ma. Kowane mutum an haife shi da baiwa mai kyau. Irin nasarar da zai samu kuma ta danganta ne ga amfani da yayi da wannan baiwar da Allah ya bashi. Saboda haka kada ka zauna a yau ka ce ba ni da wata baiwa a rayuwata, ba zan iya yin komai ba, domin ni ba dan wani bane, domin ni ba daga guri kaza bane, domin ni ba ni da matsayi kaza. A cikin kowane mutum akwai jarumi, a cikin kowane mutum akwai abu mai girma da zai iya bawa duniya. Ka tabbatar kanka cewa lalle zan iya nasara da rayuwa. Idan ko kai haka, za a san da kai zaka mori rayuwarka. Nan gaba ba za ka yi zaman da na sani ba. Wannan sako ya fito ne ta hannun Malam Habu Dawaki.
Iya abinda ya sauka kenan a shirin na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta a tura mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com. awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya samu mu a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa ga Pastor Yohana Dangana, ‘yar uwa Precious Jura, Pastor Dauda Jonathan da kuma Pastor Audu, duka muna ce muku Ubangiji ya yi muku albarka. Mai sauraro, kai ma na maka godiya da kasancewa tare da mu a shirin na yau. A madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jegede, Eze Elewemci da kuma Pastor Ishaku Ibrahim Gyan, ni ne Ishaya Zakariya na shirya da kuma gabatar da shirin. Ina so mai sauraro ka tuna da cewa ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayarwar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.